Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 41, 31, da kuma 25. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar View Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, ko da yaushe muna nan a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugabannin makiyaya na amfani da wani shirin allurar rigakafin cutar shanu wajen aikewa da sakonni kan mahimmancin zaman lafiya.
Ga mu za mu kaddamar da wannan rigakafi, kuma ina kira ga 'yan uwana Fulani, don Allah a yi ma yara fada, a ma yara gargadi su zauna lafiya.
Za ku ji ƙarin bayani a cikin rahoton. Sannan yau fili a buɗe yake, ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta, sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jiro lambar. Sannan a fagen wasanni za mu leƙa ƙasar Kamaru mu ji matakan da ake, wato matakin da ake a shirye-shiryen da ƙasar ke yi na karɓar baƙuncin gasar cin kofin nahiyar Afirka a baɗi, idan Allah ya kai mu. Amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Masauraro, assalamu alaikum. Yan majalisar dattijai 'yan jam'iyyar Democrat kila su yi kasa da tare shirin kuɗaɗen da za a kashe domin samun barin ma'aikatan gwamnati a buɗe zuwa tsakar daren yau da burin, ko kuma fatar 'yan jam'iyyar Republican da kuma fadar shugaban Amurka ta White House za su yi sassauci ko kuma yi da wajewa akan batun baki da sauran batutuwa. Shugaban ƙasa ya yi magana da shugaban 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar dattijai Chuck Schumer yau Juma'a, inda ya gayyace shi cewa zuwa White House domin ƙoƙarin cimma matsaya. Yayin da ake yiwuwar rufe ma'aikatan gwamnati ke ƙara ƙaratuwa tsakar daren yau, shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da shirin da ya yi na zuwa katafaren gidansa na hutawa da ke Florida har sai 'yan majalisar dattijai sun amince da dokar kuɗin da za a kashe na wucin gadi.
A hukunce, an rufe ma'aikatan gwamnati sau 18 tun a shekarar 1976, yayin da aka kaddamar da hanyoyin kasafin kuɗin da ake aiki da shi a yanzu. Lokaci na ƙarshe da hakan ta faru shi ne shekarar 2013, dalilin cijewar da aka samu akan manufar kiwon lafiya. Rufe ma'aikatan ya kai tsawon kwanaki 16, wanda ya haifar da dakatar da dubban ma'aikatan gwamnati yin tarayya daga zuwa aiki, abin da zai sa har a dakatar da harkokin gwamnati a ya bambanta. Amma a shekarar 2013, ma'aikatan gwamnati yin tarayya 850,000 aka dakatar, wanda hakan na nufin ba za su je aiki ba. A ƙa'idance, ba za a biya ma'aikatan gwamnatin tarayya ba tsawon waɗannan kwanakin, amma baya an biya su kuɗaɗe daga ranakun da suka koma aiki. Ma'aikatu masu mahimmanci da suka haɗa da hukumar binciken manyan laifuka ta FBI, masu sintirin kan iyaka, da kuma nan murya Amurka za su ci gaba da aiki da ma'aikata ƙalilan. Ma'aikatan da ke baiwa jiragen sama izinin tashi da sauka su ma za su ci gaba da ayyukansu, kamar yadda jami'an tsaron filayen jiragen sama suka bayyana. Muhimman ma'aikatan ofisoshin jikadancin Amurka da ke ƙasashen ƙetare za su ci gaba da ayyuka domin gudanar da waɗannan wato ayyukansu. Amma ma'aikatan harkokin wajen Amurka ba ta bayyana irin ayyukan da za su yi ba idan har aka rufe ma'aikatan na gwamnati.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yau Juma'a, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai fara ziyara a gabas ta tsakiya. Shi ne babban jami'in na farko da zai ziyarci yankin tun bayan sanarwar da shugaba Trump ya bada na amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila, matakin da shugabannin duniya suka yi Allah wadai da shi. Haka kuma, Trump ya bada sanarwar Amurka za ta maida ofishin jakadancinta zuwa birnin Kudus daga Tel Aviv, ranar da aka yi wa lakabi da ranar fushi wacce ta biyo bayan wannan sanarwa, wacce an yi zanga-zangar nuna rashin amincewar shawarar da shugaba Trump yanki a duk faɗin duniya. Ziyarar Pence ta kwanaki hudu za ta fara ne daga Misra zuwa Jordan kafin ya zarce zuwa Isra'ila. Ba'azatan Pence zai haɗu da shugabannin Falastinawa. Tun da farko an shirya zai je yankin ne a watan Disamba, amma aka soke sakamakon shawarar da Trump yanke akan amincewa da birnin na Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila.
Papa Roma Francis ya zargi waɗanda wani babban limamin coci ya lalata da yara a Chile da yi wa bishop ɗin ƙage da suka ce ya kare wanda ake zargi. yayin da yake magana da manema labarai kafin ya bar Chile zuwa Peru. Papa Roman ya ce har sai ya ga wata shaida da ta nuna Bishop Juan Barros na da laifi wajen kare laifukan wato kare laifukan lalata na Reverend Fernando Karadima. Waɗannan zarge-zarge akan sa su a matsayin shaci faɗi ne. Jawabin na Papa Roman ya dagula yunkurinsa na gyara ƙaurin sunan da cocin Katolika ya yi a yanda ziyararsa a nahiyar Amurka ta kudu, kuma ya girgiza al'ummar Chile wanda ya jawo martani daga waɗanda abin ya shafa da masu goyon bayansu. Sun yi nuni da cewa waɗanda ke yin zargin an yadda da zarginsu matuƙa a fadar Papa Roman da har ta kai shallin da aka yankewa Kardima hukuncin rai da rai na tuba haɗe da yin addu'a a kan laifukan da ya aikata a shekarar 2011. Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a jihar Niger da ke tsakiyar arewacin Najeriya, shugabannin makiyaya na amfani da wani shirin allurar rigakafin cutar shanu suna aikewa da sakonni kan muhimmancin zaman lafiya. Daga Mina, babban birnin jihar ta Niger, ga rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
A lokacin da yake kaddamar da allurar a ƙauyen Fago da ke kusa da Mina, kwamishinan kula da harkokin dabbobi da gandun daji a jihar Niger, Alhaji Haruna Nuhu Dukku, ya ce kimanin shanu sama da miliyan 2.5 ne za a yi ma rigakafin cututtukan a nan jihar Niger. Sannan ya ƙara da cewa,
ga mu za mu kaddamar da wannan rigakafi, kuma ina kira ga ƴan uwana Fulani don Allah a yi ma yara faɗa, a mai yara gargaɗi su zauna lafiya. Shi rikicin makiyayi da manomi duk wanda ya tashi ƙasar nan ya ci mu ana yin shi, amma da an yi za a je zaure mai anguwa a sasanta.
Dr. Adamu Ibrahim Katu likitan dabbobi ne a ma'aikatar kula da harkokin dabbobin na jihar Niger, ya yi ƙarin haske akan allurar rigakafin.
Wanga rigakafin da za mu yi ma shanu muna ce mai CBPP, wato contagious bovine pleuropneumonia, wato makiyaya wato Fulani sun san da ciwon kaman ciwon huhu ko kuma utu a Fulance. Wato ciwon yana kama dabba ne, zaka gan huhun yake je ya lallata huhun, kuma bancin huhun ta lallace sai mutuwa. To yana yawan kashin shanu, to shine ake so a yi masa rigakafi dan kada irin su kamu da wannan ciwo.
Makiyayan dai sun ce suna cikin wani yanayi na farin ciki a daidai wannan lokaci.
Sunana Muhammadu Tukur Abubakar, sarkin Fulani Shanshaga Local Government, ni ne kuma shiyama miti Allah Kautal Hori Niger State. Wannan yana da amfani ba kaɗan ba ma, don da aka bashi shine cututtuka suke yawa a cikin shanu.
Sani Yusuf Boso, mataimakin shugaban miti Allah na gasa. To wallahi muna jin daɗi kwarai da gaske, kuma iyaka muna kira ga mutanen mu tunda an kawo rigakafin dabbobi kyauta, to yi kokari kowane local government a wannan jaha su tabbatar sun ba wannan ma'aikata haɗin kai an yi hujin dabbobin ga ta yanda cututtuka za su rigo na dabbobi a nan jihar.
Babban daraktan kula da harkokin makiyaya a ofishin gwamnan jihar Niger, Hardo Abdullahi Adamu Babai, ya ce gwamnatin jihar Niger tana ɗaukar matakan kyautatawa makiyaya ne domin magance matsalolin da ake samu a ɓangaren Fulanin.
A jihar Niger yanzu, idan sauran jihohi za su yi abin da jihar Niger take yi, matsalolin da ake samu na Fulani zai ragu sosai.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.
Ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo anan na cewa karfe 4 na yamma ne saura minti 20. Kafin mu bude layukan mu a cigaba da shakatawa da wannan waka.
Mu'allahinni zuriya alhaji isa santi ya Allah ya baba da hande bo miyin ga martaba jide e
mi hofni barka be julde mi hofni mu allahinni zuriya santi mu allahinni mi hofni barka be julde zuriya santi mu allahinni zuriya alhaji isa santi ya allahinni baba da hande bo yin ga martaba jute da hajja adda adda ga undere yoti da hajja adda adda ga undere yoti Jutalo Isa, Alaji Isa Santi. Jutalo Isa, Alaji Isa Santi. Dada mai rambe, dada no tiye.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655.
Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC. Kiran mu na farko ya zo ne daga jihar Katsina. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum Mamun Lalo, barka da lafiya.
Amin, wa alaikum salam.
Sulana Usman Manika ne, Rorot Funtuwa.
Na muna jin ka Malam Usman.
To a yau zan yi amfani da wannan dama ne domin in ƙara yi ƙara jinjina ga mai girma gwamnan mu na jihar Katsina, Alhaji Aminu Bello.
Hello Usman, kana tare da mu?
A jihar Katsina, a gaskiya muna godiya sosai da irin waɗannan abubuwan da yake. Da fatan Allah ya bashi
kamar waɗannan abubuwa ya yi Malam Usman. Malam Usman, waɗannan abubuwa ya
yi? Na?
Waɗannan abubuwa ya yi?
Gaskiya mun samu harkar ilimi, lafiya da hanyoyi, musamman ma tsaro da ya kawo a fadin jihar Katsina. Gaskiya muna alfahari da shi, da fatan Allah saka mai da alheri.
To mu gode Malam Usman daga Katsina, bari mu je jihar Taraba. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum, Sadi ni ne, Sadi Haruna daga Bantaje, jihar Taraba.
Yawa, to muna jin ka Malam Sabi.
Yawa, ni roko na ga shugaban ƙasa Buhari. A duk Najeriya ya wuna, ni na sani a Taraba, babban hanyar Taraba, wallahi muna roƙo wutan lantarki ne muke bukata. Wancan gwamnati sun fara da ƙoƙari zuwa Bantaje da wuce kilomita 44 ba. Wallahi aiki ya za saya. Kudi an ci kudi ne ba mu sani ba. Yanzu babban hanya daga ƙoƙari zuwa Jalingo kilomita 200 da wani abu, amma wallahi wutan lantarki babu. Muna roƙon ku ko ƴan boko America, ku ne idonmu, kune bakin ɗin komi, faɗa wa Garbashehu ya faɗa wa Janar Buhari, don Allah ya dube mu. Mun dawo kaman ba mu a Najeriya magabaki da wallahi.
To muna godiya Malam Sabi, da fatan waɗanda ya kamata su yi wani abu akan wannan lamari za su gudanar da bincike. Bari mu je jihar Bauchi. Wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Amin, wa alaikum salam.
Muna magana da Sama'ila Yasawa, kashin mata ke karamar hukumar Ganjo, jihar Bauchi.
Yawa, to muna jin ka Malam Sama'ila.
Alhamdulillah, a ranar Juma'an nan maudugin da zan yi bayani akan cewa ina kira ga shugaba mai adalci, shugaba Muhammadu Buhari, akan irin abubuwan da yake faruwa game da tashi-tashi hankali a wasu jihohi. Ya duba wannan al'amari, da ya san akwai masu zaman zagon ƙasa cikin gwamnoni da wasu shugabanni. Dan yana da kyau a duba wannan al'amari, saboda rikicin nan akwai kullashi ake, ya kamata a duba wannan abu da idan basira duk wanda yake da hannu a cikin wani abu, don Allah idan gwamnati ta same shi, don Allah ta masa hukunci. Saboda
yanzu Malam Sama'ila, kaman me ka gani yasa kake faɗin cewa kana ga ana mai zagon ƙasa ne?
Zagon ƙasa.
To kaman layin Sama'ila daga jihar Bauchi ya katse, da fatan zai sake kiran mu ci gaba da tattaunawa. Bari mu je jihar Nasarawa. Wane ne akan layi?
Injiniya Balamu Amina, wargaje inji Nasarawa local government.
Yawo, wato injiniya, muna jinka.
So mu dai muna ma shugaba Buhari fatan alheri. To ya duba dai shugabanninmu masu mana kariya, su karbi kudin mu sai za su za ba da loan zai wannan a bankuna a hada kudin a cinye to abun da ya dame mu
injiniya wani ya karbi kudin ku ne a nan yankin ku na Nasarawa yace zai sama muku aiki koko yaya abun yake ko loan din kaman da ka faɗa
na Nasarawa ta tara kungiya ne da yawa sai ta karbi kudin su sai ka ji shiru
eh muna jinka
na neman shugabanni su duba su gargade su in ba za su ba su kudi ba su daina karban nawayen su
kamar nawa ake karba a hannunku
akwai wani mutum da yana ba da 15,500
sai a mai alƙawarin cewa za a bashi daga banki kenan
eh za a bashi za a ba su kudi su raba
to mun gode a injiniya daga jihar Nasarawa hukumomin jihar Nasarawa sai ku dau mataki kan wannan lamari ku bincika ku ji gaskiyar lamarin bari mu je ga kiran mu na gaba wane ne kan layi
Muhammad Haruna ne daga Jabode Ogun State
yawa to muna jin ka Muhammad Haruna
to ina son magana akan matsalolin da ke faruwa tsakanin manoma da makiyaya a kan tsarin nan da gwamnatin tarayya yake so ya yayi don a samu maslaha
wani tsari kenan
ya tsarin nan da za a iba mafilani gurin kiwo
haka
so ya kamata a tuntube su a ji matsalolin da su suke da shi don in gwamnatin shi ya tsara abun shi shan mu ba mu sani ba wannan ba zai kawo mafita ba.
To madalla mun gode Malam Muhammad Haruna daga jihar Ogun bari mu je jamhuriyar Nijar makwabcin Najeriya wane ne akan layi.
Assalamu alaikum Muhammad Lalo.
Wa alaikum salam.
Kana tare da Umma Malam Ali daga dogon ta cikin jamhuriyar Nijar.
Yawa to muna jin ka Malam Ali.
Ina so in ba da ra'ayi na bisa ga wannan tashin hankulan da aka yi tsakanin makiyaya da manoma. Kin da kafin Najeriya a ce ko she hada ba ta kariya ya kamata a shiga tsakani gwamnati su san matakin za su dauka tsakanin mukiya da manoma ko da shi sai a ce tashi hankali yayi yawa suka ji an ce hillani sun kai wannan kafar maki su kuma ne suka wannan kafar maki kin ya kamata ba babu hawari ka dauki sandan ka iko wanda bai da gaskiya a nuna bai da gaskiya idan mukiya da ba su gaskiya a komo shi mukiya a hada musu ga abin da kai manoma ba su ko ba su haka nan nagode Muhammad Lalo mun yi mamawa Ali daga Rauta cikin da Bauren Niger
mu ne da godiya Malam Ali daga Niger bari mu je Zamfara a Najeriya wane ne ya kalla yi
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Lawali ne da zaro. Lawali ne baika.
Yau to muna jin ka Lawali.
Eh to na dade re ina tura abun sabon 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 ku ba. Yau kuma Allah ya sa na samu to na dai murna amma insha Allah gobe za ku ji ni.
To Allah ya kai mu Litinin kenan Malam Lawali daga Zamfara mun gode. Bari mu je jihar Kaduna. Wane ne akan layi?
To Amul Lalo barka da yammaci.
Yau barka da wannan lokaci.
Sunana Murtala ina kiran ku daga garin Gasu a Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Malam Murtala.
To gaskiya Mamun Lalo abin da zamu kawo masu kasar shawara musamman rikice-rikicen filayi da manoma shine cewa ita gwamnati gaskiya ce a ciki. A wasu lokuta ga ko gwamnati ko gwamnoni sai su ga kamar wannan dan al'ummar su ne ana yawan zargin su sai kaga kuma ba sa ba wa al'ummomin nasu haƙƙin su ganin kar a ce sun goyi bayan su. To shi adalci naka ke da gaskiya ka nuna ma duniya eh naka ke da gaskiya ko an zarge ka Allah ya sani in ba naka bane ke da gaskiya ka nuna ma duniya ba naka bane da gaskiya in ma an yi ka nan dai kai kai adalci amma kar a dada ma wasu dan a ce su ce an yi daidai kuma a bata ma mai gaskiya kar a ce an goyi bayan shi da fatan sun fahimci me muke faɗa kuma za a gyara tashi lafiya.
Kuma da Malam Murtala daga Kaduna bari mu je jihar Taraba wane ne ya kallai?
Malam Cindo ne Cindo Akwana daga jihar Taraba.
To muna jin ka Malam Cindo.
Wallahi magana din shi ne nake so game da batun magana faɗace-faɗacen da aka yi. Mutanen Taraba a duba mutanen Bukari an rusa an kashe mutanen su an rusa gidaje har yanzu babu wani kwamiti ko daga majalisar tarayya ko daga waje a zo a ga abin da aka wa mutane sannan har yanzu wayansu ƴan gudun hijira. Wayan suna nan a lafiya, wayan suna nan a mutunji, wayan suna nan a jalingo, amma har yanzu babu wani abin da aka zo aka yi musu. Kuma har yanzu mutanen su koma su gina gidansu ma abu ya gagara. Sai sun gina a sabon gari sai a rusa. Sun mun rasa wani abin din, shin ba su da gasa ne? Ko kuma dai a'a su ba Najeriya suke ba, wannan al'amari ya dame mu gashi ana so.
To malancin da akwana da fatan waɗanda suke da alakin yin wani abu kan wannan lamari za su dauki mataki su je su ga inda waɗannan yan gudun hijira suke. Bari mu je jihar Kebbi a Gurguje. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Sunana Imani Ali Fakai daga jihar Kebbi, Najeriya.
Yawwa, to malam Imran kana da ɗan dakikoki kaɗan ba yawa, me yayi ra'ayinka?
Eke ra'ayina shine ina nuna ni ka farin ciki na gare ku kuma aikata radio na muryar Amurka gaskiya duk ban taɓa samun ku ba sai to za ku ci gaba da jina insha Allah.
To Allah ya sa hakan malam Imran daga jihar Kebbi kuma da kiran ka mu kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Kwamitin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Nahiyar Afirka CAF suka tura ƙasar Jamhuriyar Kamaru domin ganewa idanunsu irin shirye-shiryen da ƙasar take yi na karɓan bakuncin ƙasashen Nahiyar Afirka domin gasar cin kofin ƙwallon ƙafa da za a haɗa a ƙasar a shekara na 2019. Sun kammala matakinsu na ƙarshe a jihar Kudu maso yammacin ƙasar Jamhuriyar Kamaru, Limbe da Buya. Yanzu dai ana jiran kwamitin ne su miƙa wa hukumar ƙwallon ƙafa ta Nahiyar Afirka rahotonsu na ƙarshe. Ƙasar Kamaru ta taɓa haɗa gasar cin kofin ƙwallon ƙafa a ƙasar tun shekara na 1972 wanda yanzu haka kimanin shekaru 47 kenan da ƙasar zata sake haɗa gasar a shekara 2019. Ƙasar Kamaru ta ɗauki kofin Nahiyar Afirka sau biyar kuma ta ziyarci gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya sau shida kana ta ɗaya hannun kuma yanzu ƙungiyar ƙwallon ƙafa na matasa inda Mutabus Lion tana ƙasar Morocco domin fafatawa na cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar ta Afirka amma na matasan da suke karawa a cikin gida. Kodayake ƙasar ta Kamaru a ajinta bata fara wasan ba da ƙafar dama, kasancewar ƙasar Congo Brazzaville ta ci ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru ci ɗaya mai ban haushi. Amma yanzu ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Indomitable Lions tana jiran ƙasar Angola ne domin su sake fafatawa ko ƙasar ta Kamaru za ta yi ƙoƙari na ganin cewa za ta wuce mataki na biyu. Na tambayi Alhaji Marko ko ƙasar Kamaru za ta iya zuwa mataki na biyun kuwa?
Da a gani na kam konto Congo ma sa'a ne Kamaru ba su da shi, amma Kamaru sun yi bor sosai sauran wasa biyu. Wasa biyun nan in suka yi nasara wasa biyun nan za su wuce.
To suka yi gashi za Kamaru za ta haɗu da ƙasar Angola. A kai kana ga ƙasar Angola za ta bar Kamaru?
Musa ba duka Angola yau shekara hudu a premier match a irin wasan nan mun da ke Angola ɗaya da banza, amma na ansir za mu da ke su.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Ƙungiyar ISIS ta rasa yawancin yankuna waɗanda ta mamaye su a Siriya da Iraq. To amma yayin da Rasha ke ɗaukar cewa rikice-rikicen Siriya ya ƙare, muƙaddashin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da harkokin ƙasashen kudu maso yammacin Asiya David Satterfield kwana-kwanan nan a gaban majalisa ya ce Amurka ta ƙudiri aniyar za ta ga bayan ƙungiyar ISIS da wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda a Siriya da yankin. Ta kuma tabbatar da cewar ba za su sake kunno kai ba. Abu ɗaya da irin wannan dawwamamman samun nasara ana buƙatar ingantaccen tsarin siyasa da zai jagoranci al'ummar Siriya su zaɓi gwamnatin da suke so ba tare da kasancewar shugabancin Bashar al-Assad ba. 'Yan ta'adda sun yi sanadiyar mutuwa da tozartawa da wahalar da al'ummar Siriya. Wannan gwamnatin wata makata ce ta zargo ta'addanci a cewar Mr. Satterfield yayin da ya tabbatar da ƙalubalen da yake gaba. Ya ayyana cewa shirin Geneva a ƙarƙashin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya da goyon bayan da ƙasashen duniya wajen ganin an yi sahihin zaɓe da yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar gyara da bin tsarin siyasar ƙasar Siriya abubuwa ne masu yiwuwa. Samun ci gaban wannan buri ya danganta akan ƙasar Rasha wato kawar da Assad. za mu buƙaci Rasha ta matsawa gwamnatin Siriya ta mutunta ƙa'idodin ƙudurin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 2245 kuma ta halarci tattaunawar da ake yi akan harkokin siyasa a Geneva. Me yasa ƙasar Rasha za ta yi haka? Tambayar da Mr. Satterfield yayi kenan. Saboda idan ba a yi shawarwarin ba, babu kuɗin da za su shiga ƙasar Siriya domin ayyukan gine-gine. Babu wani tabbaci daga ɗaukacin ƙasashen duniya domin Rasha ko ƙasar Siriya. Mr. Satterfield ya ayyanar cewa tsarin siyasar ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 2254 ita ce hanyar da ta fi dacewa da za ta taimaka wajen saukar da Assad daga mulki. Ita ce hanyar da za ta magance matsin lamba daga ƙasashen waje kan tambayoyin tasirin Iran. Shi ne kuma kayan aikinmu na ƙaryata tabbacin da ingancin da'awar cin nasarar mulki da masu ba da goyon baya a Rasha ko Iran da dakatar da kuɗaɗen sake gine-gine wanda shi ne abu muhimmi ga mulki da buƙatun Rasha na lokaci mai tsawo. Muƙaddashin sakataren harkokin wajen na Amurka Satterfield ya jaddada cewa Amurka a shirye take ta ci gaba da kasancewa a Siriya har sai sun cimma dukkan burinsu, ciki har da murƙushe ƙungiyar ISIS kwata-kwata da samun ci gaba ga shirin sauyin siyasa da kawar da waɗanda ke da tasiri kan Siriya. Idan ana son a cimma waɗannan ƙudurorin a cewarsa, ba za su taɓa kasancewa akan wasu kwanakin wata ba, amma ya dogara akan tantance irin matsalolin da ke nan gaba. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wannan kuma shine labaranmu a taƙaice.
Yan majalisar dattijai yan jam'iyyar Democrat kila su yi kasa da tare shirin kuɗaɗen da za a kashe domin samun damar barin ma'aikatan gwamnati a buɗe zuwa tsakar daren yau da burin ko kuma fatar yan jam'iyyar Republicans da kuma fadar shugaban Amurka ta White House za su yi sassauci ko kuma yin da wajewa akan batun baki da sauran batutuwa. Shugaban ƙasa ya yi magana da shugaban yan jam'iyyar Democrat a majalisar dattijai Chuck Schumer yau Juma'a inda ya gayyace shi zuwa White House domin ƙoƙarin cimma matsaya. Yayin da yiwuwar rufe ma'aikatan gwamnatin ke karatowa da tsakar daren yau, shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da shirin da ya yi na zuwa katafaren gidansa na hutawa wanda ke Florida har sai yan majalisar dattijai sun amince da dokar kuɗin da za a kashe na wucin gadi. A hukunce an rufe ma'aikacin gwamnati har sau 18 tun shekarar 1976 yayin da aka kaddamar da hanyoyin kasafin kuɗi da ake aiki da shi yanzu. Lokaci na ƙarshe da hakan ta faru shine shekarar 2013 dalilin cijiyar da aka samu akan manufar kiwon lafiya. Rufe ma'aikatan ya kai tsahon kwanaki 16 wanda ya jawo dakatar da dubban ma'aikatan gwamnatin tarayya daga zuwa aiki. Yau Juma'a mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai fara ziyara a gabas ta tsakiya. Shi ne babban jami'in na farko da zai ziyarci yankin tun bayan sanarwar da shugaba Donald Trump ya bada na amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila, matakin da shugabannin duniya suka yi Allah wadai da shi. Haka kuma Trump ya bada sanarwar Amurka za ta maida ofishin jakadancin ta zuwa birnin Kudus daga Tel Aviv.
Tomas Waruba kida abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. In zama da din shi Nazir Ahmad Hausawa da ya tana gabatarwa da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗinsa kamar yadda kuka ji. Sai injiniyan mu Rob McLean, Muhammad Lalo ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashin Hausa na Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.